Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, 25 da kuma 16. Abu ne mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. A cikin shirin za ku ji cewa
daga abin da na gani abu ne wanda ya fi ƙarfin jihar Bauchi. Ina kira ga da farko dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kawo mana ɗauki.
Gwamnan jihar Bauchi kenan Abdullahi Abubakar bayan ibtila'in mummunar guguwar ruwa da ta afkawa jihar da kuma gobara da ta laƙume akasarin kasuwar Azari a ƙarshen makon da ya gabata. Muna ɗauke da cikakkiyar hirar da muka yi da shi a kan wannan batu, sannan muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya da kuma sharhin jaridun Kamaru da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. A jiya Talata ne duka 'yan majalisar dokokin Amurka daga daukacin jami'un da ke majalisar suka amince da su ɗauki mataki a hukumance domin kawo ƙarshen tsarin nan na raba yara da iyayensu a bakin iyakar Amurka da Mexico. Wannan dai gwamnatin Trump ce ta ƙirƙiro shi, wanda kuma ta iya haifar da damuwa a majalisar dokokin na Amurka. Babban daraktan hukumar tallafawa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF Henrietta Fore ta bayyana wannan matakin a matsayin abu mai so sarai. Ta ce yawancin waɗannan yaran fa da ake rabawa da iyayensu 'yan ƙanana ne da ba su mallaki hankalinsu ba, amma an raba su da iyayensu da ke neman mafaka a nan Amurka. Da yake magana a madadinta a kan wannan lamari, mai magana da yawon hukumar ta UNICEF Christopher Bullerek ya ce ta kowace irin hanya yaran suka samu kansu cikin Amurka, yaro ai yaro ne kuma suna da 'yancin su samu kariya a duk inda suke kuma su kasance tare da iyayensu. Ya ce tsara mutum tare da raba shi da iyalansa abu ne da ke tura mutum cikin halin kunci da damuwa, wanda kuma hakan na iya tura yaran su zama fandararru ko kuma zamanto an buɗe kwakwar cutarsu tare da sa su su kasance cikin yanayin damuwa a kowane lokaci, wanda bincike ya nuna cewa irin hakan zai iya yi tasiri a rayuwarsu. A lokacin da yake taron masu ƙananan 'yan kasuwa jawabi a jiya a nan Washington, shugaba Trump ya ci gaba da dagewa a kan wannan mataki da ya ɗauka duko da shan suka, amma ya ƙi maragas ko a jikinsa game da wannan sabon tsarin da gwamnati ta bullo da shi na raba 'yan ƙananan yara da iyayensu a bakin iyakar da ke kudancin Mexico domin kawai sun shigo ƙasar ta ɓarauniyar hanya. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane da yawansu ya kai sama da miliyan 68 ne a duk faɗin duniya aka tilastawa barin gidajensu sakamakon yaƙi, tarzoma ko kuma tursasawa. Phil Fograndi, shugaban hukumar ta 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa wa manema labarai a jiya Talata a Geneva cewa a cikin shekarar 2017 adadin da irin wannan mutanen da iftila'i ya shafa sun kusa kai miliyan 3. Ya ce adadin ya zartafa na shekarar 2016. Grandi ya ce kashin da ya kai 2/3 waɗannan mutanen sun fito ne daga ƙasashen da suka hada da Afghanistan, Syria, kudancin Sudan, jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Sai dai ya ce bincike da hukumar ta yi ta gano cewa kashi 85 na 'yan gudun hijiran sun fito ne daga ƙasashe matalauta ko kuma masu tsaka-tsakin arziki. Ya ce wanda wannan zai sa a daina ci gaba da yada ra'ayin cewa wannan matsala ce ta ƙasashe masu arziki. Amurka ta bayyana ƙudurinta na ficewa daga Majalisar Kare Haƙƙin Bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, kamar yadda ma'aikatan harkokin waje ya bayyana. Jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ita ce ta bayyana haka a nan a ma'aikatan harkokin waje da ke nan Washington DC. Ta ce matsayin Amurka a yaƙi da kare haƙƙin bil'adama bai ba da damar ta ci gaba da kasancewa cikin irin wannan tawagar munafunci da son kai ba, wanda aikin da ake yi a wannan wurin ba na kare haƙƙin bil'adama ba ne, a'a sai dai zundan kare haƙƙin bil'adama kawai. Sai dai furta wannan matsayi ke da wuya sai Isra'ila ta mai martani da martani. Jakadarta Donny Danon ya ce suna maraba da wannan mataki da Amurka ta ɗauka domin wannan ya ƙara nunawa sarari cewa Amurka ta tabbatar da ƙudurinta na gaskiya da ke nuna rashin amincewarta na nuna makauniyar kiyayyarta ga Isra'ila a cikin sauran hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma son da take a riƙa binta sau da kafa ba tare da kalubalantar ta ba akan abin duk da tace ko kuma ta faɗa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wata tawaga akan matakan tsaro mai ƙarfin gaske na ƙasar Afghanistan ta kai ziyara zuwa ƙasar Pakistan a jiya Talata domin tattaunawa ta musamman da jami'an gwamnatin na Pakistan akan yadda ƙasashen biyu za su gudanar da samun zaman lafiya da sulhuntawa a tsakanin ƙasar ta Afghanistan. Wasu majiya masu tushe daga ƙasar ta Afghanistan sun shaidawa Murya Amurka cewa tawagar ta Atmar ta kasance a Islamabad har na tsawon sa'o'i wasu sa'o'i domin ta gana da shugaban hukumar tattara bayanan sirri na kasar da ma babban jami'in kula da musayar bayanan sirri tsakanin hukumomin tsaro a kasar. Suka ce tattaunawar da jami'an suka yi ya mayar da hankali ne akan rikicin gwamnatin kasar ta Afghanistan da 'yan ƙungiyar Taliban ne da kuma dakatar da buɗe wuta har na tsawon kwanaki uku da musulmai suka yi suna bikin karamar sallah, sai dai kungiyar ta Taliban ta ƙi ta ƙara wa'adin kwanakin da ta ɗiba na dakatar da buɗe wuta wanda yana kawo ƙarshe a ranar Lahadi kuma tuni kungiyar ta koma bakin daga. Sai dai gwamnatin ta Afghanistan ta ɗauka cewa za a kawo ƙarshen buɗe wuta a ranar Laraba wato yau kenan.
Ladan Ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. To bayan iftila'in mummunar guguwa dauke da ruwan sama da ya afka wasu sassan jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya da kuma gobarar da ta tashi a kasuwar Azare a ƙarshen makon da ya gabata, gwamnatin jihar ta yi kira ga takwarata ta tarayya da ta kawo mata dauki wajen tallafa wa waɗanda wannan lamari ya shafa. Gwamnan jihar Abdullahi Abubakar ne ya yi wannan kira a wata hira da ya yi da wakilin Muryar Amurka Abdulwahab Muhammad bayan rangadin da ya yi na wuraren da bala'in ya shafa, kamar yadda za ku ji inda ya fara da bayani kan adadin mutanen da suka mutu.
Tabbatacce a ranar da na zaga in ba dai bayan zagawa na tun da jiya na yi ne a wajen garin Bauchi na tafi Darazau Misau Azare Jama'ar da Ningi, in ba dai a bayana ne wani daga cikin waɗanda suka ji rauni su kuma suka cika ba. Ranar da na zaga dai mutum takwas ne suka rasa rayukansu, amma yanzu ba ni da wani cikakken bayani akan ko wani daga cikin waɗanda suka ji rauni shi ma ya rasu. Bugu da ƙari, kasuwar garin Azare kuma da na zo na je na gani ita ma kusan 3/4 kasuwar gaba ɗaya ta ƙone ne ƙurmus, babu abin da za a iya ɗauka a wannan wuri.
Ka zagaya ka ga yanda abubuwa suke, menene kake ganin mutanen nan suke bukata a halin yanzu daga ma gwamnatin jiha na gwamnatin tarayya da ma wasu ko masu ba da taimako daga kasashen waje?
Wato akwai bukatar ba da taimako na gaggawa wanda taɗin da nake maka yanzu dinnan tuni an tafi saboda ba da wannan taimako na gaggawa ɗin. Taimakon gaggawa ko shi ne na abinci da sutura da abin da mutum zai amfani da shi wajen kwanciya a ɗan wurin da ya samu ya fake, kafin kuma a yi ƙididdigar asarar da aka yi saboda ba da taimako na musamman wanda shi ne zai ƙoƙarin sharewa mutane a hawaye. To wannan kuma in an yi ƙididdigar daga abin da na gani abu ne wanda ya fi ƙarfin jihar Bauchi. Ina kira ga da farko dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kawo mana ɗauki. Ina kira kuma ga dukkan 'yan Najeriya masu hannu da shuni su shigo don su tallafa wa al'ummar jihar Bauchi da wannan masifa ya rufa da su. Ina sane da cewa shugaban ma'aikatar musamman ta tallafawa waɗanda irin waɗannan masifu ya ritsa da su na tarayyar Najeriya tuni yana kan hanyarsa zuwa gobe zan karɓi bakuncinsa a nan a jihar Bauchi, kuma zai zaga ya gana wa idansa. Kuma ina kyautata zaton shugaban ƙasar Najeriya saboda tausayinsa, shi ma ban fidda zaton zai taho jihar Bauchi don ya gana wa kansa kuma ya jaje wa al'ummar jihar Bauchi ba. jiya Allah cikin ikonsa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari mun yi magana da shi da daddare inda ya buƙaci sanarwa sarakuna da dukkan al'umar jihar Bauchi jimaminsa game da wannan abu da ya faru.
Za a kafa kwamiti ne domin duba yadda za a tallafa wa mutanen nan?
Tuni tun wannan ranar na kafa wannan kwamiti na masana, na kuma ba da umarnin cewa a ɗauko injiniyoyi daga ma'aikatar ayyuka, a ɗauko injiniyoyi daga ma'aikatar aikin lantarki, saboda abubuwan wutar lantarki da yawa da suka lalace.
Gwamnan jihar Bauchi Abdullahi Abubakar kenan a tattauna wasu da Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma ga wannan.
Ba ku ishara ke yi ma wani yayi gida ya yi motun, ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu, duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifas, duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa, ya yi gado ya ƙare, ya yi mataras ya sanya, kuma ya yi katifa nasa, ga rediyo ga canja, ga ku kafet fa a ɗaki, har da kujeri nasa, sannan wani ba shi da ke so, duka Allah na ƙauna ku. Allah na ƙaunan ku, shi dai mai fa kuɗin can, wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa, gai ku da ba ka da ahu, wani aibu ka yi wa Allah ya ji zahiya na ka abinsa, shi fa Allah sarki iko duk yanda ya so baiwarsa, nake kuma ikon nasa, o Allah sarki iko. Shin malai in ka gane abun da tabara ibaka, to mala ngara ka gode, mutukan kuma kai butunci, ranan karan ku da Allah, to ranan ka sha duka, walakili yana tikaka, sumaraya suna
can. Yanzu karfe 3 dare ne da minti 13, yanzu ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. A makon da ya gabata, mun yi alƙawarin sake ziyartar ofishin babban Secretary General na 'yan sandan Najeriya Ibrahim K. Idris. Bayan da wasu 'yan bindiga suka kai wa planin nan da ke fafutukar ganin an yi wa 'yan uwansu da 'yan sanda ke tsare da su adalci hari, inda har aka kashe guda daga cikin planin biyu da aka kai wa harin. Ba tare da ɓata lokaci ba, wakilin wannan fili Nasiru Adamu Alhikaya ya tattauna da Bala Ibrahim, mai ba da shawara kan harkokin labaru ga babban sifetan 'yan sandan Najeriya. Ga kuma yadda suka yi. Suna Nasir Fili Hashim Gunay.
Waɗannan Fulani na jihar Kogi ɗin nan, akwai ci gaba da shiri da muke yi. Sun zo sun ba da labari wani ɗan ta'adda, za a ce wanda ake zargi da ta'addanci, ya ɗauko wasu mutane sun kashe ɗaya daga cikin 'yan uwansu. Mai suna Halilu, wanda kuma amma an kama shi wanda ya jagorance waɗanda suka yi wannan kisa, yana hannun 'yan sanda a jihar Kogi. Shi ne suka rubuto wannan takarda da kake gani ɗin nan, kuma sun miƙa ta hannun rundunar. Ban san ko ka samu kofin wannan takardar ba.
To alhamdulillah, na samu ganin kofin wannan takarda da kuma koken waɗannan bayin Allah. Suna magana cewa shi wannan yana tafi da ɗan uwansa, sai akan babur aka ƙure musu gudu, aka harbe ɗan uwan nasa ya mutu. To shi kuma Allah cikin ikonsa ya yi ƙoƙari ya bi wanda ya harbin, kuma har aka kai ga kama shi. Magana yanzu haka tana gudun rundunar ƴan sanda ta jihar Kogi, amma yana neman a dauke wannan magana daga jihar Kogi a dawo da shi bangaren bincike a headquarters ƴan sanda, domin yana ganin anan za a fi masa adalci, za a fi bibiyan abin yadda ya kamata. To dama ana yin irin wannan aikin ƴan sanda, dama bincike yana daga ciki, kuma inda duk mutum yake ganin ba a yi masa daidai ba zai iya daukaka ƙara. Idan ka kai ƙara sama aka duba aka yi abin da aka yi, sai a je kotu. Za a duba wannan koke nasu, za a duba wannan bukata tasu, da ƙarfin Allah za a yi yadda ya kamata domin a ga cewa an bi musu haƙƙi, musamman matan da an kashe wani.
Malam Bala Ibrahim, idan aka duba su waɗannan Fulani suna ma fargabar cewa ba mamaki wasu abokan adawarsu kan wannan rikici da ya shafi ƴan uwansu ne suka sa su a gaba, kuma suna ganin watakila idan suka sake za a yi musu sakiyar dabaruwa, ma'ana za a iya ci gaba da yi musu ɗauki daidai.
Eto, yayin da ake bincike dukkan wani hasashe yana zuwa ne a zato. Idan ba bincike ne ya gano wani abu ba, to ba za a iya cewa tabbas ga inda aka dosa ba. Shi ko kuma aikin ta'addanci wani lokaci yana rikida, sai kaga ga inda aka somo sai a karkata kuma a yi wani abun daban. Amma aikin masu bincike ne su duba, ba sa barin kowane bangare. Idan aka dubi nan sai a dubi nan, a dubi can a dubi can, a ga cewa an bi ta inda duk za a duba, saboda ta'addanci ta'addanci ne. Koda da gangan aka aika ta shi, dole sai an yi wani abu a kai. Bare kuma idan aka ce an yi shi da ganganci, da zimmar a halaka mutum, dalilin yin hakan ba shi ake damuwa da shi ba. Koda bi ta da kulli ne, koda su dauki daidai ake musu saboda wani abu da ya faru baya, haƙƙin ƴan sanda ne su ga cewa wanda ya aikata laifin nan an nemo shi, an kuma gurfanar da shi a gaban kuliya.
Yanzu ta wannan shiri na ciki da gaskiya, da kuma masu bin wannan shiri da suka san wannan abin da yake faruwa, menene za ka faɗa musu cewa rundunar ƴan sanda tabbas tana sauraron waɗannan duci shirye-shirye da ake yi, kuma za ta ɗau matakin da ya dace saboda a biyo mai haƙƙi haƙƙinsa?
Ai, ba ma za ta ɗauka ba, tuni ma ta ɗauka. To wani lokaci abu, wato idan ya shafi shari'a, akwai tarnaƙiya. Idan aka yi wani ƙullin kafin a warware shi, sai an bi wasu hanyoyi masu tsawon gaske. Ba abu ne da kai tsaye, idan da abu ne da za a iya kai tsaye bisa tausayi. Shi wannan Inspector General ɗan sandan Najeriya Ibrahim K. Idris mutum ne mai jin kai, mai tausayi sosai. Wani lokacin ma idan yayi wani abun, wallahi sai kai mamaki. Idan da abu ne wanda zai iya amfani da ƙarfinsa ya ce a saki mutanen nan, ko kuma a kamo waɗanda za suka aikata wannan laifin a hukunta su, wallahi da a rana ɗaya an yi. To amma abu ne wanda yake sai an bi ta wasu matakai na shari'a, amma tuni ya ba da umarni cewa a yi yadda duk za a yi domin a tausaya, a tallafa waɗannan mutanen, a ga cewa sun fita daga cikin ƙuncin da suke ciki.
Wallahi Ibrahim, aka kusa da ƙarshen wannan zantawar, bazi mu duba yanayin waɗannan Fulani waɗanda yanzu sun koma gida bayan sun kawo wannan takardar, kuma za su je su zauna ne su zuba wa sarautar Allah ido da kuma irin yunkurin da ƴan sanda za su yi, tunda shi wannan ɗaya daga cikin shi Shu'aibu Laute kenan wanda yake kan wannan babur ɗin, hatta shi na ga inda aka harbe shi da bindiga. Allah ya sa shi dai shan ruwansa ne yake gaba. Me za ka gaya musu su waɗannan Fulani yanzu idan suna sauraron wannan shiri, yayin da kuma suke fargabar komai zai iya faruwa da su a kowane lokaci?
To abin da zan ce musu dai da farko shi ne su ƙara haƙuri. Sun yi haƙuri, su ƙara haƙuri. Wato lamarin ta'addanci abu ne da yake addabar mutane, musamman ma dai ƴan sanda kullum. Kuma aka yi rashin sa'a, jihar Kogi tana da jihohin da ke da ƙarancin ƴan sanda. Kwamishinan ƴan sandan jihar Kogi kullum yana zuwa yana kuka cewa ba shi da isassun mutane, yana neman ƙarin mutane saboda ana samun ƙaruwan ayyuka na ta'addanci. To ƙasar ce gabaki ɗaya take da ƙaranci na yawan ƴan sanda. Baki ɗayan Najeriya ana maganan al'umma kusan miliyan 200, amma yawan ƴan sandan da ake da su masu aiki da kaɗan suka ɗora a kan 200,000. To babu yadda za a yi su iya kewaya. Kuma daga cikin waɗannan ƴan sandan da suke aiki, mafi yawa kowa sai ka ga ya fi so ya je ya aiki a gurin da yake ganin zai ɗan samu wani abu, saboda albashin ba shi da wani abu, ba wani albashi ake biya ba. Kowa so yake je inda yake ganin cewa zai samu ɗan wani abu a kan abin da ake bashi. To jihar Kogi tana da wannan matsala ta rashin ƴan sanda. Amma duk da haka Inspector General na ƴan sanda Ibrahim Kotun Idris yana baiwa jihar Kogi fifiko wajen tura kayayyakin aiki da na'urori da kuma mutane ƙwararru waɗanda suke iya bankado ko tadiye masu shirin yin ta'addanci. Na tabbata wannan abin da koken da suka kawo za a tura shi gurin da ya kamata, kuma zai bada umarni a je ayi abin da gaggawa su dai ƙara hakuri. Ba abu ne da za a iya cewa kawai za a iya maganin sa gobe ko jibi ba, amma ina tabbatar maka nan ba daɗewa ba za mu tattauna da kai za ka ce an kamo wannan mutane ko kuma an ɗauki matakin da ya kamata, musamman matan da an ɗauko kes ɗin yanzu a dawo da shi Abuja.
Yawwa, domin kwanaki mun manta ba akwai wani dalili da ya aka sauya shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Kogi, saboda wasu waɗanda ake tuhuma suka arce daga hannun 'yan sanda. To ba mamaki irin wannan fargabar ya nuna kenan yanzu mutane za su ɗauka kamar an ɗauki matakin hana arcewar masu laifi daga hannun 'yan sanda a jihar Kogi.
Ai wato, kamar yadda suke tufka haka 'yan sanda su ma suke warwarewa, suna da dabaru na yadda za su gudu, su ma 'yan sanda suna ɗaukan sabbin dabaru na hana su gudu ko kama su. Idan ka lura duk lokacin da aka samu irin wannan waɗanda suka gudu, to ina tabbatar maka ba a yin sa'o'i 48 sai an kama su, saboda yanzu harka ake da na'ura ba kamar da ba da ake yi kawai yattike. Yanzu ana amfani ne da na'ura wajen gano inda mutum ya buya idan ya gudu, kuma ana kama su da gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba. To an ɗau irin waɗannan matakan na sa na'urori, an ɗau matakai na tsaurara tsaro a wuraren da ake tsare da mutane, akwai kuma ƙarin jami'ai da aka baiwa horo na yadda za su bankaɗo waɗanda suka je suka ɓoye a wani guri ko kuma suke shirin yin wani abu wanda zai kai su ga gudu.
Wallahi Ibrahim, a ƙarshe zan ce ga kofin wannan takarda don ka riƙa duba ya zama tunatarwa saboda ci gaba da ɗaukar matakai kan wannan al'amari.
To nagode, za mu duba wannan. Dama dai an riga an miƙa ta gurin da ya kamata, ni kasancewar ta a hannuna za ta sa in riƙa musu tuni, da ƙarfin Allah kuma za a samu biyan buƙata.
Masu sauraro, kun ji da yadda ta kaya, saboda haka za mu jingina wannan batu har sai mun sake samun wasu sabbin bayanai, sannan mu dawo mu sanar da ku. Yanzu amadadin Nasiru Adamu Elhikaya, ni Sir Phil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To, ukun dare da minti 22, yanzu kuma ga sharhin jaridin Kamaru.
Zan fara sharhin jaridin namu ne da jaridan Independent. An tarwato mana cewar kwaskwarimin da shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru ya yi wa gwamnatinsa jaridan tambaya ta yi ko me ya sa ya tumɓuke na hannun damansa daga mukamansu na ministocin ƙasar, kuma har ya miƙa su zuwa ga hukumar ƙwato haƙƙin kuɗaɗen gwamnatin ƙasar CONAC daga hannun ɓarayin gwamnati. Sai kuma jaridan Du Sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru an tarwata mana cewar gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Turawa suna ƙoƙarin gina waɗansu manyan hanyoyi tsakanin Mura da Dibanga zuwa birnin Kusiri, bayan hanyoyin sun kwashe sama da shekaru 20 suna lalace. Turbar dai ita ce ƙwaya ɗaya tilo wanda ta haɗa jihar Arewa mai nisa da ƙasar jamhuriyar Chadi. Jaridan Reference kuma ita ma ta ayyana mana cewar ko me yasa Paul Atanga Nji ya karɓi matsayin da shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru ya bashi na ministan cikin gidan ƙasar, bayan yana cikin asalin 'yan ɓangaren 'yan awarin ƙasar jamhuriyar Kamaru wanda suke takaddama da shugaba Biya. Jaridan da Media kuma ta ce shugaba Biya ya yi wa masu neman dare ƙasar jamhuriyar Kamaru gida biyu ƙofar rago, an da yanzu haka ya miƙa wa 'yan ɓangaren nasu manyan gurabe guda 6 domin yana neman ya sasanta rikicin da yake tsakaninsa da 'yan wancan ɓangaren. Sai kuma jaridan The Sun an da ita ma cewa ta yi koya aka yi ɗan majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar Kamaru na ɓangaren 'yan adawan ƙasar,
a jam'iyyar SDF ta Nijon Furundi. Osi Joshua ya karbi ragaman gudanar da jam'iyyar daga hannun Nijon Furundi, kuma shine ya zama dan takara kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya a zaben da za a gudanar a shekara 2018 din nan. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Le Message, anda ita kuma tace a tashan jirgin ruwan birnin Duwala a ma'ajin gwamnatin kasar $186 million ne na sefa suka yi batan dabo wanda har yanzu ba a san anda suka shiga ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka ban mana akan na'ura.
Assalamu alaikum jiye Hausa, sunana Muhammad Sani babbaran mai shugaba a gidannin Nigeria. Da Allah biye kuma mun tsaba mu ga shugaban kasa. Gaskiya jami'an tsaron da ke kula daga birnin Jaruwa Kaduna gaskiya suna yaure da shi, kuma gaskiya ministan tsaro ma na da laifi. Da haka ya kamata shugaban kasa ya fara bincike waɗannan mutanen. Bai yiwa a ce kullun safiya sai an samu mutane an sace su, an je an boye su domin kaɗa kuɗi, a ce hanya guda ce yadda mutane ke kai ga a ci saga gari jami'an tsaron da ake ciwo an kai.
Ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe Najeriya. Ina kira ga Alhaji Adam Maina Waziri da manyan 'yan siyasarmu na CDC wanda aka ɓata da su a zo a sunanta. Mu zo mu ci ta al'ummar jihar Yobe, mu zo irin wannan rigimar da suke faruwa a cikin gida, mu zo mun yi maganinta. Haɗin kai shi ne babban illar mu na CDC, abinda yake cutarmu kenan.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da karbar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Hakika wannan gina gidaje da Aliko Dangote ya ba da gudunmawa mai yawa, kuma aka gina gidaje a Borno, kuma aka raba waɗanda suka rasa mahallansu da ma 'yan uwansu sanadiyar 'yan ta'addan Boko Haram. Hakika abu ne mai matuƙar muhimmanci, kuma muna fatan Allah ya saka musu da alheri.
To sai labarai a takaice.
Kasar China ta kira barazanar da shugaba Trump yake yi na ƙarin kuɗin haraji akan kayayyakin da suke cinikayya da Amurka a matsayin wani yunkurin kai ƙasar makura da neman tozartawa, wanda kuma tuni ita ma ta yi barazanar ɗaukar mataki na ramuwar gayya. Kasar China dai ta mayar da martani ne a jiya lokacin da shugaba Trump yana shirin ƙara harajin dala biliyan 200 akan kayan da ƙasar China ke sayarwa Amurka, musamman ma idan ƙasar ta ƙi ta sauya tabi'o'inta. Daraktan hukumar kasuwanci na fadar White House Peter Navarro ya shaida wa manemar labarai jiya Talata cewa fadar White House fa ta bai wa ƙasar China damar da duk take bukata domin ta canza tabi'o'inta, amma ta bi gaban kanta. Jiya Talata ne duka 'yan majalisar dokokin Amurka daga dukkan jami'un da ke majalisar suka amince da su ɗauki mataki a hukumance domin kawo ƙarshen tsarin nan na raba yara da iyayensu a bakin iyakar Amurka da Mexico. Wannan dai gwamnatin Trump ce ta ƙirƙiro shi, wanda kuma ya haifar da damuwa a majalisar dokokin na Amurka. Babban daraktan hukumar tallafawa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF Henrietta Fore ta bayyana wannan matakin a matsayin abu mai so sa rai. Ta ce yawancin faɗinan yaran da ake rabawa da iyayensu 'yan ƙanana ne da ba su mallaki hankalinsu ba, amma an raba su da iyayensu da ke neman mafaka a nan Amurka. Da yake magana a madinta akan wannan lamari mai magana da yawun hukumar ta UNICEF Christopher Blairak ya ce ta kowace irin hanya yaran suka samu kansu cikin Amurka, yaro ai yaro ne, kuma suna buƙatan 'yancinsu da kuma kariya a duk inda suke, kuma su kasance tare da iyayensu. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutanen da yawansu ya kai sama da miliyan 68 ne a duk faɗin duniya aka tilastawa barin gidajensu sakamakon yaƙi, tarzoma ko kuma tursasawa. Filfa Grandi, shugaban hukumar ta 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa wa manema labarai jiya Talata a Geneva cewa a shekarar 2017 adadin da irin wannan iftila'in ya shafa sun kusa kai miliyan 3.
Da haka muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a yi zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Zamaridin Shiladin Ibrahim Ayawa da kuma Solomon Abo sai injiniyan mu Daryl Smith. Muhammad Dalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.